أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيان هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da haduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a, wanda shine yammacin 19 ga watan Dhulhijja shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin ranar wato 7 ga watan Yuli shekara miladiya ta 2023. A wannan masallaci na mai girma Shamakin Zazzau, wanda ke nan anguwar Dan Madami a cikin birnin Zaria, don gabatar da wa'azi ga iyayenmu mata, ƙarƙashin wannan matashiya da malam mai gabatarwa ya ambata cewa bayyana sabo da tasirinsa wajen yaɗuwar annoba tare da hana zaman lafiyar al'umma. To, wannan maudu'i tsakani da Allah ni ban san kanshi ba. Har yanzu da nake zaune din nan, ba na jin cewa na fahimci maudu'in yadda ya kamata. Kuma na yi ma Malam Mahmud complaint cewa ni ban gane kan wannan topic din ba. Me yake nufi da bayyana sabo? Meye tasirin da ake tunani a kai, da kuma magana a kan annoba da zaman lafiya? Har nake ce musu wannan topic ɗin fa, in za a mai adalci, topic ne na kundin bincike na jami'a, ba topic ne na wa'azin awa ɗaya ba. Matashiya ce mai faɗi ƙwarai da gaske, da haka zan yi badamba da mata ne kawai abin da ya sawaka. Allah ya sa mana albarka a ciki. Da haka in kun ji abin ba yadda kuke tsammani ba, ni ma ba yadda nake tsammani ba nake. Ina fatan mun gane. Allah dai ya yafe mana gaba ɗaya. So, idan muka ɗauki batu na farko wanda ina ganin shi ne batu mafi muhimmanci, shi ne bayyana saƙo. Da na ɗaya ne nazari, sai na ce to bayyana saƙo, mun dai san abin da ake nufi da saƙo, shi ne yin abin da ya saɓa wa dokar Allah a cikin addini, ko a cikin mu'amala, ko a ayyuka, ko a maganganu, ko a ƙudurin zuciya. Mutum ya aikata wani abu wanda ya saɓa wa dokar da Allah Maɗaukakin Sarki ya zayyana a cikin Alƙur'ani, ko cikin hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To, asali ɗan adam musulmi baya bayyana saɓo, yana yin shi ne a ɓoye, kamar yadda Allah ya annabi yake cewa wal ismu ma haka fi nafsik wakarita an yattali alaihin nas. Sabon Allah shine abin da yake ma kaikayi a zuciya, kuma abin da baki so mutanen da suka san ki da daraja da mutunci su gani, ko su ji labarin kina aikata wannan abu. Duk mutum mumini to a haka yake rayuwa, bai bayyana sabo. To, bayyanawar kuma tana faruwa ta canza daga wannan asalin. Wani dalili ko wani yanayi yakan kai ga musulmi mumini sai ya dinga bayyana sabo. Bayyana wannan ta sura mabambanta, ko dai ya bayyana saban da shi yake yi, to ya wayi gari kenan. Baya inda Bahaushe yake cewa baya jin tsoron Allah, baya kunyar idan mutane. Idan mutum ya kai ta kadari, to duk saban nan da aka ce a ɓoye ake yi, shi sai ya dinga bayyanawa. Wani ma har ya dinga tutiya, yana ganin ai shi isasshe ne, ya isa ya yi ne yake yi, baya jin kunya idan mutane, baya jin tsoron Allah. Ko kuma ya dinga bayyana saban da wasunsa suka yi, ta hanyar ko dai gulmarsu, cewa wance da wane da wance da wance suna yin sabo iri kaza, shi kuma yazo ya gulmata ko ita zo ta gulmata ta fada ko kuma ta hanyar bayyana sabon da nufin yana itirafi da cewa nayi laifi kaza dan a san cewa shi wani mutum ne wanda ya ci dubu sai ceto akwai da yanzu ko fada take yi da makwabciya ko kishiya za ta dinga fadan cewa ita da tayi kaza ma ita wallahi za ta iya ba ta kai sunan mutum gurin boka a haukata shi sai ta ce dan ba yau ta fara ba to yanzu wannan kinga tana tutiya ne da sabo tana bayyanawa sannan akwai kuma bayyana sabo da ake da nufin tsegumi ko ya da jita-jita kin ji labarin abinda ake fada ko to Allah dai ya tsare mu baki na da goro kaza 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 amma kuma duk za a ci gaba da fadi akwai kuma wato ta hanyar bayyana sako a hukumance jami'an tsaro ko gwamnati su dinga sa ana nuna masu laifi da nufin wai ana yakan laifin wani ya sata ko wata ta kashe dan kishiya sai a zo ana fira da ita a gidan TV ana nuna ta mutane suna gani suna sallallami suna Allah wadarai wannan shi ma wani sura ne na bayyana sako akwai kuma bayyana sako ta surar wasan kwaikwayo a dinga sakawa a drama ko fina-finai ana nuna wa mutane da sunan ana fadakar da su cewa ga irin abin da suke aikatawa ko iyalan suke aikatawa ko ƴaƴansu a bayan idansu ko wasu mutane shi ne zaki ji idan an kalla sai a dinga cewa wallahi da gaske ne a dinga cewa da gaske ne irin wannan abin yana faruwa wata ko wani sai ya ga kamar ma da shi yake wannan sa daga cikin abin da nayi tunani game da kokarin tantance waɗanne hanyoyi ne mutane ke bi su bayyana sako to bayan wannan tantancewar a gurguje sai kuma ne kokari in ce menene matsayin musulunci game da haka to tunda mun zauna ne zama na tattaunawa a bisa hasken shari'ar musulunci a bisa dan abinda Allah ya huwace mana ya sanashe mu game da abinda shari'a ta tanada ita rayuwar musulmi gabaki dayanta tana gudana ne karkashin karantawa alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daka duk abinda mutum musulmi zai aikata wajibi ne ya tunanin ya binciki ya tambayi masana in bai sani ba yaya aka ce ayi wannan abu meye kuma abinda aka hana tunda kan ibada da mu'amala da zamantakewa da duk maganar da mutum zai yi ko duk wani abu da zai fada ko zai aikata akwai ka'idoji da dokoki na shari'ar musulunci waɗanda suke wato ba mutum mafita ko su bashi guideline akan abin da ya kamata so haka sai na ce tambaya ta biyu da zamu shine menene tanajin shari'a game da bayyana sako to babu laifi anan mu ambaci wasu nassoshin alqur'ani ko da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka zo game da hukuncin haka na ɗaya Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa'i yana cewa la yuhibbu Allahu jahra bisu'i min alqawli illa man zulim wa kana Allahu samian alima Allah madaukakin sarki yake cewa la yuhibbu Allahu jahra bisu'i min alqawli Allah baya son mutum ya dinga bayyana mummunan zance illa man zulima sai in wanda aka zalunce shi wato wanda aka cutar da shi idan zai kai ƙara gun shugaba ko alƙali ko jami'an tsaro to babu laifi a lokacin ya bayyana mummunan abin da aka yi masa ko mummunan abin da aka faɗa masa ko ƙazafin da aka yi mata to wannan bayyanawar da nufin kai ƙara ko bin sawun haƙƙinki ko haƙƙinta wannan ya halasta amma in ba anan ba Allah baya son mutane su zauna su ta bayyana duk wata mummunar magana la yuhibbu Allahu al-jahr bis-su'i min al-qawli illa man zulima sai Allah ya ce wa kana Allahu samian alima Allah yana jin duk abin da mutane suke faɗa kuma yana sanar da wannan muguwar magana da suke wannan aya kun ga ta nuna cewa Allah baya son irin wannan aikin aikin bayyana abu mummuna a fito da shi fili a yaya tashi to wani abu ne wanda Allah baya so sannan a wata aya ta alqur'ani a cikin suratul nur Allah yana cewa innal ladhina yuhibbuna an tashi alfaishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu a cikin kissar wanke sayyidatuna Aisha radiyallahu anha wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato wata shi Aisha ta samu kanta a cikin wata jarabawa ta kazafi da munafikai suka yi mata Allah madaukin sarki da kanshi ya dauki gabarin wanke ta daga wannan kazafi a cikin alqur'ani mai girma ayoyi kamar guda 10 to a cikin aya ta kusa da ƙarshen wannan magana wanda ita ce aya ta 19 a cikin suratul nuri sai Allah yake cewa innal ladhina yuhibbuna an tashi'a alfaishatu fil ladhina amanu lalle waɗanda suke so su ga alfasha mummunan aiki da mummunan magana abin Allah wadare ababe na tir ababan da ba a san ji duk wanda yake so ya ga sun yadu a cikin mumirai Allah ya ce lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah irin waɗannan mutane Allah zai musu azaba mai radadi tun a nan duniya ta yaya kenan ta irin wato hukuncin da za a yi musu na a dinga Allah wadare da su a dinga kyamar su a dinga musu kallon magulmata munafikai ƴan tsurku ƴan hana ruwa gudu ko kuma ma hayya kai ga hukuncin kazafi da za a yi musu na bulala domin shine abinda aka yi ma waɗanda suka shiga wannan mas'ala a lokacin to Allah ya ce kuma zai musu azaba wal akhirah sannan in ba su tuba rana alkiyama Allah zai musu azaba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu sai Allah ya cike ayar da wannan magana mai fa'ida kwarai da gaske Allah shi ya sani ku ba ku sani ba wato Allah shi ya san dalilin da ya hana a dinga bayyana sabo a cikin mutane saboda tasirin shi wajen lalata al'umma saboda tasirin sa wajen ɗebe albarkar da ke cikin al'umma saboda tasirin haka wajen haifar da munanan annobobi da matsaloli a cikin al'umma da haka Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu al-imamu ibn kathir Allah ya gafarta masa da ya ruya tafsirin wannan aya sai yake cewa wannan aya ta zo da bayani akan wani ladabi ladabin shine cewa duk wanda ya ji wata magana mummuna kuma har ta tsaya mishi a cikin zuciyarsa to kar ya sake ya dinga nanata wannan maganar ko kuma ya zo ya yayata ta a cikin mutane yayi kokari ya ga ya kawar da ita daga zuciyarsa kar ta makale a tunaninsa domin ta makale a tunaninsa a labiyar dan adam duk abin da ya makale mai a tunani to ba zai zauna lafiya ba sai ya furta shi yana neman waye abokin maganarsa da zai furta mawa ya kike gani idan kike ga wata latest abin nan gulma wata gulma sabuwa wadda ba a santa ba ta nake har kati mutane suke sakawa a waya dan su yi marmaza yanzu su suka yi breaking wannan labarin ce Raliya albishirin ki kin san me ke faruwa kuwa ai kaza 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 in ta ce miki ta riga ta ji labarin sai ki ji guye ki ta yi sanyi saboda kin so a ce ke ce farkon wanda kika fara fada mata to wannan dabi'a ce ta dan adam yana so ya zama ya bayyana abin da ya ji ko ya sani ko abin da ke yawa masa a kwakwalwa to makarin haka kar ki bari mummunan zance ya zauna a zuciyarki balantana ki je kina faɗi ko kina yayatawa idan muka tsallaka cikin hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama za mu iya tsintan wani hadisi da ke cikin Bukhari wanda Imam al-Bukhari ya kadaitu da fitar da shi da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kamar da Abu Hurairah ya ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kullu ummati mu'afan illa al-mujahiruna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin mutanen al'ummata mu'afan Allah zai tseratar da su za su samu al'afiya za su samu za su gama lafiya illal mujahiruna sai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma banda masu yayata laifi wa inna minal mujanati sai Nabi ya ce kuma yana daga cikin rashin sanin ciwon kai ku ji wannan magana ya iyayena yana daga cikin rashin sanin ciwon kai an yi amalar rajul bil layli amalan mutum ya je cikin dare ya aikata wata katobara thumma yusbihu, sannan gari ya waye, wa qad satarahu Allah ta'ala, Allah ya rufa mishi asiri. Ya daga cikin sunayen Allah As-Sittir, Allah mai rufa wa bayinsa asiri. Bawa zai je ya aikata wani laifi cikin munanan abubuwan da Allah baya so, cikin al-mubiqat. Amma sai Allah ya rufa mai asiri ba wanda ya sani. Sai ya fito cikin mutane, ana ta gaishe shi, ana girmama shi, ana mutunta shi, ana mata kallon mutum ya kirki. Wancan laifin tsakaninta da Allah ne. Idan Allah ya ga dama kuma ya nufin kida tsira har ki mutu ba wanda ya san ki wannan laifin. In kika je lahira, in Allah ya soki da tsira har ila yau, sai ya tsaida ke daga ke sai shi ya ce kin tuna laifi kaza, kin tuna rana kaza, a wuri kaza, a lokaci kaza, da kika ce kaza ko kika aikata kaza. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya gama kirgawa bawa laifin shi gaba daya, har bawa ya cire rai daga samun rahama Allah. Sai Allah ya ce a karka damu, karki damu, ai na rufa miki asiri a duniya, to a yau ma na rufa miki asiri, je ki aljanna na yafe miki. Allah ka yafe mana. To Allah ya rufa mutum asiri a duniya, ba wanda ya san kin wannan laifin. Amma kuma gari na wayewa, fa yaqulu amiltul bari hatta kaza wa kaza, gari na wayewa sai kiyayata a duniya cewa ai kin yi kaza, kin yi kaza, kin yi kaza, kin yi kaza. Duk laifin da kika yi sai kowa ya ji. Bari muku misali da za ku gani. Yanzu duk yawan kuɗin na yi kowa da hijabinta, wasu ma da niqabai, masha Allah, Allah ya sa albarka. Amma aka ce yau Asabar ranar biki, to sai ta Allah duk wannan hijaban ba su yi, ba su da amfani a gun biki, sai wanda Allah ya tsare. Za a cire su, a ci gayu, a yi make up, a yi wane ne da wane ne, a sha anko, ko? Sai kuma a zo gane kiɗa yana ta shaɗancin kiɗa, kuma kuwa ta taya shi da rawa. Kun yi abinku a keɓance ba wanda ya sani iku-iku, daga ku sai shaɗan, sai mala’iku. Amma kuma sai a samu wata dattabu ta ɗauka a bidiyo gaba ɗaya. Gari na wayewa ya hau kan Instagram, ya hau kan TikTok, ya hau kan Facebook, ya hau kan wacece da wacece. Duk duniya sai an gani saɓon da kuka yi a keɓance, wanda abin da ake tunani game da ke shi ne ki koma ki tuba, ki natsu, ki istighfari, ki salati, ki sadaka, ki ce Allah na tuba zan ƙara ba, ki nadama. Amma kuma ki yata a duniya duk dangi da ‘yan uwa, kowa ya ga status ɗinki, ana cewa kai aiko gaskiya an raka shi a gun bikin nan. To wannan yana daga cikin rashin sanin ciwon kai, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutum ya yi laifi a keɓance, ya dawo yana ba da labari. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kad bata yasturuhu rabbuhu, ya kwana cikin rufin asirin Allah, wa yusbihu yukshifu sirrahu, amma sai kuma ya tura kanshi asiri. Garin haka wata an sa mata rana, saurayin sai ya gani ya ce ashe ba ta da mutunci wance, ina ganin Saratu kamar mutum mai kirki, ashe ba ta sabon take ba, sai kiga ana nema wannan aure ya rikice. Garin haka wata ba da izinin mijinta ta je wannan bikin ba, wannan hoto ya gama yawata duniya har ya koma kan idan mijin, shikenan asirinta ya tunu. Kin ga Allah ya rufa mata asiri, ta tona wa kanta asiri. Garin haka wata a gidansu babanta bai san ta je wannan bikin ba, za a ganta ce wannan ba larai ba ce, ita ce me ya kaita wannan bikin, shikenan Allah ya rufa miki asiri kin tona. To wannan yana daga cikin abin da wato aka hana. Idan mutum ya aikata wani laifi, komai munin laifin, kar ki sake, ki zo kuma kina ba da labari. Abin da yake so ki yi na dama, ki koma ga Allah, ki tuba, ki bari, ba wai ki zo ki ba da labari ba. Ba da labari kuma da kowace siga, ko dai ba da labari da irin wannan sigar ai a gani a duniya a san ke ma isasshiya ce, ko ba da labari da sunan wata kuma wai in ta tuba ne sai to tana ba da labari. Mutum wai ya yi laifi yanzu kuma ya tuba, da Allah ya jarabce ta tana shaye-shaye, yanzu kuma Allah ya taimake ta, ta je rehab, ta tuba, ta daina, wai sai a zo da ita gidan rediyo ko gidan TV a kafa mata kyamara tana ba da labarin irin baɗalar da suke yi da ɗan jarida na tambaya ta, ita kuma tana ta ba da amsa. A lokacin wasu suna koya ne ba ta sani ba, tana fadan sirrin da ya suke yi a ina suke siya ya akai suka saba da wannan laifin ko kuma azo da wata ta caka wa o mijinta wuka ɗan sanda su tsaye da ita a sa mata kamera ana tambayarta to ke ya akai tana bada labari duk wannan hanyoyin suna ƙara yada barna ne a cikin mutane a lokacin wata zata koya tace okay ashe dama idan uwan miji tana miki rashin mutunci ashe taka mata wuka yake to ni ma uwan miji zata gani wallahi ta kuma tare sai da ta da ita yanzu an koya mata mummunan dabi'a unconsciously na fata muna ganewa jama'a saboda mu kula kware karki sake ki zama kece dillaliyar yada mummunar magana sawa'un kece kika yi wannan aikin ko wani ne ko wata tayi har ila yau daga hadisin Asma bintu Yazid wanda al-Imam Ahmad ya ruwaito shi take cewa wata rana sun kasance suna zauna a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maza da mata a baya sai annabi ya tambaya yake cewa yanzu ba a cikin ku akwai mutumin da zai je yayi mu'amala aure da matarsa kuma yanzu dandali yana bada labari ko ko kuma ita tayi mu'amala aure da mijinta tazo dandali tana bada labari ko sai kowa yayin shiru tace fa arammal qaum sai kowa yayin shiru sai ta wannan mata ce take tana da karfin hali sai tace wallahi innahunna la yaf'alunna ya rasulullah tace wallahi manzon Allah mata suna aikata wannan abu wa innahum kuma suma mazan la yaf'aluna suma suna aikatawa mata suka tare a gefe suna yin labarin mu'amala kowa ta bada labarin mu'amala ta sirri da suke da mijinta alakar dan adam da dan adam miji da mata ta tona wa kanta asiri ta ce kaza da kaza da kaza suma mazan suka je suma suna yin haka kin ga wannan fa na halas ne na rayuwa aure ne ba saban Allah bane amma sai annabi ya ce musu fala taf'alu to kar ku saki yace innama zalika mithlu shaytani laqiya shaytanatan fi tariqihi faghashiyaha wan nasu yanduruna misalin mutumin da ke zuwa ya bada labarin mu'amala aurensa da misalin matar da ke zuwa ta bada labarin mu'amala aurenta yace kaman misalin shaytan ne wato wani hatsabibin halitta namiji ya gamu da wata hatsabibiya ko wani shaki ya gamu da wata shakiya yar uwarsa sai su zo su yi mu'amala ta jinsi akan titi kowa na kallon su kamar jakuna ko kamar awaki to kuma yana daga cikin tasirin wannan shine zaki je kina bada irin wannan labarin a ainihin wato cikin kawayenki to wata kuma tana jin ta ji irin mijin take so wata wallahi akan haka za ta kashe aurenta zo ta aure mijinki tana da miji ba mai ta ji irin mijinki shi ta irin shi take so kai wata ma malamai islamiya ce ba aka bata irin wannan labarin sai ta aure mijin daliban malamai islamiya daliban na bata labari ai mijin yana kaza yana kaza yana kaza kuma da mai ta bazawara ce mijinta yaro su to kawai sai ta fara chatting da wannan da mijin wannan daliban bayan lokaci kawai sai aka katin aure tsakanin malama da mijin dalibata akai ta kwanzagwar ma ana ihu amma ina sai da aka yi auren tsananin rabo in san bawo shi ya ce mata mutun kabarin sa amma dai ita ce sila garin dan banzan surutun ta da sakin baki to in baki bari dan Allah ba kya bari dan ki zauna lafiya ina fata mun gane wannan haka nan wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi irin wannan wanda yake cikin sahih muslim daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna min asharrin nasi inda Allahi manzilatan yawmal qiyamati da gaskiya mutanen da suka fi kowa mummunan matsayi a wurin Allah ranar alkiyama ar-rajulu yufdi ila imra'ati wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha mutumin da zai alakar aure da matarsa ko mace ta yi alaka aure da mijinta su je suna bada labarin wannan sirrin to wannan sa daga cikin mafiya mummunan matsayi a ranar alkiyama a cikin littafin al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi shi kuma ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yana cewa ijtanibu hadhihi al-qadurat ku guje ma waɗannan munanan ayyukan duk wani abin Allah wadare wato dangin zina da luwadi da madugo da sauran ire-iren su kazanta irin waɗannan annabi yace ku guje musu sai kuma yace faman alamma bi shay'in minha amma wanda yaje ya auka wa wani abu daga cikin su falyastatir bi sitrillahi to ya rufa wa kanshi asiri da yadda Allah ya rufa mai asiri kai zo ya fara mutane hatta waɗanda suka zo suka faɗa cewa sun yi wani laifi da niyyar a yi musu haddi a tsarkake su sai da annabi ya ce da kun sani da ba ku faɗa ba da ku rufa kanku asiri yadda Allah ya rufa mu to duk waɗannan hadisan da waɗancan ayoyin ne suke nuna mana yadda musulunci ya nuna muhimmancin a kame baki daga faɗin duk wani abu da ya zama sanadiyar yaɗa alfasha ko bayyana wata ɓarna ko zubar da mutuncin wani mai mutunci ko yaɗa abin da mutane da ba su san shi ba. Malaminmu Mala Albani Zaria Allah ya gafarta masa ya taɓa mu wani labari cewa lokacin da aka buɗe jaridar gaskiya ta fi kwabo wanda ake bugawa a nan Zaria to sai wasu masu rahoto suka kawo rahoton cewa a kasuwa kaza an yi sane Allah sa mun san sane masu cire mutane kudi aljihu masu yankan aljihu da aka kawo wannan rahoton aka ce za a buga a jaridar sai editan jarida a wannan lokaci shine Mala Abubakar Imam Allah ya gafarta mai sai ce shi yana ganin bai dace a buga wannan labarin mutane suka ce ya kamata a buga saboda masu zuwa kasuwa su sani cewa ana yin sata a wannan kasuwa kowa ya kafa kafa da kudinsa ce to shikenan tunda kun ce haka sai aka buga labarin da aka buga labarin kafin mako ya dawo sai masu sata ƴan yanka aljihu suka ƙaru da yawa da yawa wasu sun karanta labarin suka gane okay ashe ana yi zuwa kasuwa a yanka aljihu sai suka shiga sana'ar kansu da ku kwaya ɗaya ne saboda haka ba daidai ba ne a bar ɓarna ta dinga yaɗuwa a cikin mutane da nufin wai ana so a kunyata wanda ya yi ko da nufin ana so a ba da labari don mutane su sani ko da nufin ana so a nuna cewa yanzu fa kai ya waye ai ba a jin kunyar idan mutane ba a jin matsoron Allah mahalicci balantana a ji kunyar idan mutane da kowace manufa ba daidai ba ne saboda ba shakka yana da mummunan tasiri a cikin mutane to tambaya ta gaba da na yi dai ina gaya muku abinda na kasa fahimta ne game da tafiq din cewa tafiq din ne ma ban fahimci kanshi ba ina ta yin waɗannan tambayoyin a yan kwanakin nan to me yasa mutane suke yin wannan abu duk da mun san ayoyin nan mun san hadisan nan kuma a ɗabi'ance ma mun san ba abu bane mai kyau amma me yasa muke yi musamman ku iyayenmu mata tunda ku ne target audience din a wato asalin waɗanda ake so su saurari wannan wa'azin iyayenmu ne mata me yasa muke yawan yayata maganganu marasa daɗi su kai su kawo har a ji labarinsu a inda bai kamata a ji labari ba to ni a ganina a ɗan taƙaitaccen nazarina daga cikin dalilan akwai waɗannan abubuwan da na rubuta a wannan takardar da ke hannuna na ɗaya akwai ɗabi'ar ɗan adam ɗabi'ar da Allah ya halicci ɗan adam ta tsabaragen sanya da jita-jita ɗan adam musamman kuma iyayenmu mata suna kan gaba wajen sanya da jita-jita wannan kowa ya ɗaya wa kanshi adalci in kika lura misali a tsawon wuni abu nawa ne wanda kika faɗa in kin faɗi ƙwaya goma watakila za ki tarar cewa bakwai duka abu ne wanda za ki iya yin shiru kuma ba ki cutu ba ba salati ba ne ba istighfari ba ne ba tasbihi ba ne ba kalimatun tayyiba ba ce halaka wani labari ne da wata shiriri ta da wani abu wanda kika jiyo ba ki tabbatar da ingancin shi ba ke ma kawai kika faɗa wannan ɗabi'ar ɗan adam ce ina misalin wannan dukan mu mun san labarin abin da ya faru da annabi yusufa a gidan wannan mutumi da ya tsince shi aka tsince shi aka kai shi gidansa wanda yake cewa asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada lokacin da wannan mata ta fara mishi kwarkwasa har ta nemi ta yi fasikanci da shi ya ƙi me ya biyo baya duk ba a ji labarin suna riƙe da shi suna mai kirki sun mai da shi ɗa suna mutunta shi duk wannan ba a ji labari ba amma ana samun wannan matsalar the next thing kawai sai aka ji labari a gari cewa imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi kad shagafaha hubba. Mun ga yanzu wannan abun kwaya ɗaya na kuskure da ya faru shi aka ji labari, ba a ji labarin duka abin da suka yi tun farkon da suka karɓe shi suka mai da shi ɗa suka mutunta shi, ba duk ba a ji labari, ba wanda ya san wannan. Amma da aka samu kuskure guda ɗaya, sai aka sai labari ya kai ko ina cewa imra'atul azizi turawidu fataha an nafsiha kad shagafaha hubba. Daga nan kuma aka dinga yayata labarin har ya koma kunnanta. To wannan ɗabi'ar ɗan adam ce, tsohuwar ɗabi'a ce da Allah ya halicci ɗan adam da ita, san yaɗa jita-jita da san yaɗa magana mara daɗi da san yaɗa magana wadda ba ta da kyau. Na biyu, musamman kuma a gun iyayen mata har ila yau, shine mata ku musamman kun ƙware wajen ƙorafi da kai kuka. Akwai munanan maganar da ake yaɗawa galibinsu da sunan za a kai ƙorafi ne ko za a kai kuka a gurin wani wanda ake ganin zai yi maganin wannan kukan. Wato, in kika bibiyi a tarihi, ta zaki ji mata suna zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su kawo kukan mazajensu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta fitowa da asusubahi, ya ga wata mata a tsaye a ƙofar gidanshi. Wace ce wannan? Ta ce Zainabu ce. Ya ce wace Zainabu? Ta ce matar wani. Lafiya ko? Ta ce na kawo ƙara ne. Me ya ƙara ki? Ta ce kaza kaza kaza. Kalli kisan, kar sami Allahu qawlan lati tudaliluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ita ma ita ta kawo ƙara. Kalli abin nan, hadisin Ummu Rukana wata kawo ƙara game da mijinta da hadisi ga sunan da yawa. Su wanda yake karanta hadisi ya san labarai iri daban-daban na ƙararraki da mata suke kawo. Kuma yanzu ma da zaki binciki malamai Islamiyya da malamai masu wa'azi da alƙalai da masu anguwanni da dattawa da duk wani wanda ya isa ya faɗa a ji, a tambaye shi ƙara nawa aka taɓa kawo maka. In an taɓa kawo mai ƙara 100, wataƙila 70 duka mata ne suka kawo su. Haka yanzu a zamanance a irin waɗannan social media platforms ɗin akwai wuraren da kawai taron mata ne, ƙungiya ce kawai ta mata ‘yan kawo ƙara. Kowa za su ce mijina ya mun kaza, ƙanin mijina ya mun kaza, kishata ta mun kaza, don Allah a bani shawara, please hide my ID. Ba ta so kuma a gane ko ita wace ce, kuma ta gama faɗan duk abin da ya faru. Saurina da zan aura ya mun kaza, ya ci amana ta. Su mazan ba za ki taɓa jin wannan a bakinsu ba. Yanzu akwai namijin da mata shi ta kai ƙaran shi da wurin iyayen shi da wurin iyayenta da wurin malamin Islamiyya da wurin abokin shi ba inda bata kai ƙaran shi ba, amma kuma shi bai taɓa kai ƙaranta ba. Kuma ita ma tana mai laifi, amma shi kawai yayi gum, yana ganin ba dai ba dole sai ya kai ƙaran ba. Amma su mata suna da wannan ɗabi'ar ta kai ƙara. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin wato wani hadisi da ake cewa hadisu Ummi Zar'in, wanda mata suka haɗu su wajen dozin guda suka zauna. Duk inda mata suka haɗu suna irin wannan firar, kowa ta faɗi laifin mijinta, wannan ta ce mijina marowaci ne, wannan mijina mai saurin hannu ne, wannan mijina mai yawon dare ne, wannan mijina mai warin baki ne. Kowa sai ta faɗa abin da mijinta yake da shi. Duk inda mata suka haɗu sai sun yi wannan firar, ba haka ba ne? To a garin haka za ta faɗi wani laifin da zai zama abin magana, abin kunya. Wannan ɗabi'a ce. To kuma dama shari'a ta zo da jaraba mutane akan yadda za su galabaici ɗabi'arsu mummuna su gyara ta. Saboda haka ba uzuri ba ne mu ce ai mu mutane ne, mu mata ne, an san mu da gulma, an san mu da surutu, da haka a ƙyale mu kawai. A'a, za ki kwashe kanki zunubi ba ɗan kaɗan ba. Lallai wajibi ne mu gyara. Sababi na uku da nake ganin shi ya ja wannan, akwai wato naƙasu da aka samu mai girma a cikin tsarin zamantakewa na gidajenmu da anguwanninmu da garuruwanmu. Akwai naƙasu mai girma da aka samu a cikin tarbiyya, wato da aka wayi gari galibi iyaye jagorori a gida mazaje damuwarsu kawai sun fi damuwa da ya zama dai sun kawo abinci. In ma za a kai ƙaransu ko gun alƙali ne ko za a tuhume su da rashin riƙe aure, to tuhumar da za a yi musu su ji baƙin ciki shi ne a tuhume su da cewa ba sa ciyarwa, ba sa ba da sutura, ba sa biyan kuɗin makarantar yara, ba sa biyan kudin asibiti wannan duk mijin da aka tume shi da wannan to yayi abun kunya a al'umma ana ga yayi abun kunya idan aure yake nema na biyu ba za a bashi ba za a ce ya kasance da ta gidan mu ba a cika damuwa da aji cewa yana kula da tana yin sallah ƴaƴan shi suna zuwa islamiyya yana kula da tarbiyyarsu ta addini ba a cika damuwa da wannan ba an fi damuwa da zama gidan shi akwai abinci babu yunwa akwai sutura babu tsareci akwai wurin zama kyakkyawa babu laifi sai aka wayi gari har ma mun daina tunanin munanan abubuwan da da iyaye a da suke hanawa yanzu da su ake yi yanzu galibi tare da ƴaƴanmu muke zaunawa mu kalli talabijin mu kalli duk wani shirme da ake yi a cikin talabijin a wayoyin mun zamu kalla da su muke kalla da ƴaƴanmu muke fita mu tafi wuraren bukukuwa inda za a je ayi wannan raye-rayen da su muke zuwa da ƴaƴanmu muke fita mu tafi duk wani abu na shirme a gabansu muke yin abin da bai dace ba yanzu mu kamar ni da nake da shekaru ma kaɗan da ire-iren sa'o'ina ba wanda ya taɓa ganin baban shi ya riƙe hannun maman shi riƙe hannu wai dan suna nuna wa juna soyayya ba wanda ya taɓa ganin wannan da haka baka san ya ake suke yi su haife ku ba idan ka tashi kuka ga an haife ku amma yanzu kuwa sai a ce wai za a yi wa mai gidan birthday kuma da matar da ƴaƴansu zo wannan ya kwanta a kan shi wannan nan ana ta selfie wai ci gaba ne wai an waye a gaban ƴaƴa iyaye suna rawa a gaban iyaye ƴaƴa suna rawa da sunan biki kuma ana ta tafi ana manna kuɗi mutane duka zuciyarsu ta mutu ba sa jin damuwa ba mu sani ba ashe muna koyawa al'umman mu mummunar tarbiyya ne ba mu sani ba idan ku kun tsaya a iya rawan ne kawai su kuma sai su wuce fiye da rawan sai ki ga suna shan bakin junansu idan kun wuce iya nan su kuma da suka iya nan wata ran kuma har sai a zo a wuce wannan abin da yake abin da yana ta ƙara lalacewa ba daɗin gani babu daɗin ba da labari to wannan ya daga cikin abin da ya faru na matsala da aka samu a cikin tarbiyyarmu wanda wannan matsalar kuma abin da ya haifar da ita a dunƙule shine makauniyar wato makahon kwaikwayon turawa turawa sun zama mana su ne madubin da muke kallo duk abin da suka yi to daidai sai a kwaikwaya duk abin da duk yadda muke ganin daidai ɗin abu in turawa suka tsane shi sai mu tsane shi yanzu wani misali da zan buga mana a nan shi ne dukanmu mun san cewa Allah ya ce mata su zauna a gida ne wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrajna jahiliyyatil ula amma turawa suka zo suka ce su ba su yarda mata su zauna a gida ba gaskiya saboda Allah ana cutar mata kuma duk muka yarda duk gaba ɗaya yanzu mun yarda in gari ya waye yanzu yadda maza ke fitowa haka mata ke fitowa wataƙila ma adadin matan da ke fitowa su tafi office su tafi kasuwa su tafi karantarwa a makarantun boko da makarantun private da na gwamnati wallahi wataƙila a garin Nazariya sun fi maza yawa kowa burinta ta yi karatu ta yi aiki kowa burinta ta zama 'yar kasuwa ta je Dubai ta je China ta je Jidda ta je ina ne da ina ne kowa burinta kenan wanda duk ba ta yin haka to ana mata kallon baƙauriya wadda ba ta waye ba wadda ta tsaya ta biye wa miji yana cutarta wadda ta maida miji uba da haka za ta mutu marainiya kallon da yake mata ke ba haka bane iyayenmu wannan duka turawa suka kawo mana wannan tunanin ba ko mun karɓe shi turawa ne suka ce mana a daina mai yara aure sai sun kai shekara sai sun gama jami'a sai sun kai shekara 20 da kaza to yanzu kana da ƴakka ƴar shekara 12 13 14 da zaran kace za kai mata aure da ƙannanka da yayyinka da makwabta da limamin masallacin ku duk za a hada a ce baka isa ba wallahi baka da hankali ne yarinya da kokarinta a makaranta za a cire ta ai mata aure kuma da uwata da kakata duka haka aka musu aure ba su yi makarantar nan ba suka iya haifanka har kai hankali kai wayo ka zama dan boko amma yanzu a ce dole sai ta yi boko sai ta gama bokon kuma a zo ta rasa miji a zo ai ta neman addu'a a gun malamai a ce aljanu ne da ita a ce asiri aka yi mata duk babu ko ɗaya ta riga ta yi kwantai ne kawai ta yi kwantai ne wannan shine magana gaskiya to wannan biye wa turawa da muke yi shi ya kai mu zuwa ga haka muka canza gaba ɗaya al'adun mu duka a da dattijo ɗaya akan titin nan ya isa yi wa kowa tankiya ya masa fara amma a yanzu idan malamin makarantar boko ko malamin islamiya yayi ma danki ko dana ko dan wane ko dan wancan hukunci sai ki sako hijabin ki je ki mai tatas ki mushi kashedi wata mata rantsa da abin da zai kashe ta in ya sake ƴan sanda ne za su raba su wanda ba a kai musu aka ce su musu tarbiya kenan suna kokarin yi musu tarbiya an zo musu kashedi dan haka sai zama in yara suna tsiyarsa anguwa kowa sai kama bakin shi ya shiru saboda tsoron ka a cime mutunci da an ce dan gidan wane ya ce matan shi ba ta da hankali ana mishi magana ta mutunan ta zaki kowa wato sai zama kowa kawai naka sai naka sai zama har ma iyayen su kansu ba sa iya mai yayan fada yara tsoron su ake jin duk abin da suka ce a musu shi yake musu abinci ma sai abin da suke so ake dafawa a gidan in kika dafa abincin da yayanki ba sa so sai su barki da shi maman mu me yasa kika dafa kaza mu wallahi ba za mu ci ba ki ta ba su hakuri wani sai an ce kai hakuri ka ci zan baka kaza ko gobe za a irin abin da kake so to wannan lalata tarbiyyar ya kawo mana matsala kwarai da gaske sai uwa uba cikin sababban sababi wanda nake ganin shine mafi girma wanda shine wazirin dujal a wannan zamanin sune kafafan sadarwa kafafan sadarwa ina nufin na gargajiya da waɗannan na zamani da ake ce ma social media wanda ban so in tsananta magana a kansu na san duk mun san abin da suke faruwa a cikin su ne zaki ga duk abin da da ba a taɓa farkin za a gani ba a cikin su ake gani abin da da ba zai yiwu a tunanin mu yayin zai faru ba anan zaki ga ya faru za a ga labarin kisa labarin sata labarin barna labarin zina labarin duk wani laifi ƴan shaye-shaye za a gani a karanta za a ga na bidiyo za a ji na sauti babu abin da ba a gani sai ya zamana wato inda mutum sai ya fita ya je wani waje zai ga inda ake saban Allah ko barna yanzu yana kwance a cikin ɗakinsa zai buɗe ya ga duk abin da yake so ya gani babu wanda zai ƙi gani sai wanda ya ji tsoron Allah ga abubuwan da sauki suna hannun kowa yanzu da waɗannan wayoyi masu tsada ai sai wani da wani da tarho na gargajiya sai wani da wani wataƙila a layin nan ƙwaya ɗaya ne ko ƙwaya biyu gidan Alhaji wani da Alhaji wani duk wanda yake son ai magana da shi sai ya je gidan ya yi ƴan murya yanzu kuwa kowa da waya smartphone a hannunsa Samsung da Android da wacece ga suna iri daban-daban masu ɗan karen tsada da abin nan da mai ake ce musu sophisticated wato waɗanda suke da basira wayoyin kamar ɗan adam ba abin da ba sa yi duk wani su dabaru suna iya yin shi to wannan sun taimaka sosai na san za ku yarda da ni cewa ko wannan kare aka fara ya isa dalili sun taimaka sosai wajen yaɗuwan komai da kowa ga kowa ko musamman a ƙasanmu inda babu raƙaba wato babu ruwan gwamnati da abin da ke shiga ko ya fita cikin wayoyinmu a wasu ƙasashe da dama irin Saudi Arabia irin China irin Iran kai har America da ake ganin ta ƙasar ƴanci gwamnati tana kula da me ya kamata mutane su a bari su gani da wanda bai kamata ba saboda akwai abin da ba za ka tarar ba yanzu kika tafi Saudiya da wayarki zaki ga akwai abin da baya yi misali WhatsApp call zaki kokarin ki buga waya na call din WhatsApp ba zai yi ba akwai tashoshin YouTube da ba sa budewa saboda an toshe su ba a yadda da su ba barna ce mu ko komai inda ka da data komai zaka gani ba ruwan kowa da kai sannan daga cikin dalilan har ila yau akwai wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ƙarshen duniya za a canza wa abubuwa suna Nabi ya ce ya misali da giya ya ce yusammunaha bi ghairi ismiha za a dinga kiran giya da sunan da ba nata ba to wannan ma yana taimakawa in ana kiran abubuwa da sunayen da ba nasu ba a kwakwalen mu sai ma'anar su ta canza sai ki ji ana kiran mata wanda suke masu zaman kansu mata ƴan bariki sai a dinga kiran su da sunaye na girmamawa ana ce mata ai wato wannan mace ce mai kama da maza ai ƴar yaki ce da kare ƴancin mata a dinga girmamata ana ba ta kyaututtuka har a dinga kiran tana yi mata jawabi tana batar da su alhalin ta kasa zaman aure ko kuma kwantace ta rasa miji ta yi aure daya biyu uku bata zauna ba amma kuma ita ta ba mata shawara akan ya za a yi zaman aure karuwai an daina ce musu karuwai sai dai a ce musu masu zaman kansu na ga ce musu karuwai sai su kira miki dan sanda a ce an zage su a wuraren da ake alfasha an daina kiran su da sunan da za a gane su sai dai a kira su da suna wani suna mai daɗi suna na girmamawa da aka abubuwa da an caccanza musu suna kuma mun karɓe su a haka tun ba maso har mun dawo muna faɗa sannan an samar da wasu ƙungiyoyi da wasu wurare waɗanda aikin su ke nan yayata ɓarna da kamba mata yanzu akwai ƙungiyoyi na mata ƙungiyoyi na zawarawa ƙungiyoyi na ƴan luwaɗi ƙungiyoyi na ƴan maɗugo duk suna da ƙungiyoyinsu kuma suna bayyana kansu kuma suna da activities da suke yi da tarurrukansu wannan duk sun taimaka wajen yaɗuwar ɓarna da yaɗuwar lalata a cikin mutane a gani na a ɗan ƙaramin nazari na waɗannan suna da gaskiya wanda suka taimaka wajen ci gaba da yaɗuwar ɓarna a cikin mutane da bayyana ta duk da fa muna sanar cewa abu ne mara kyau kamar yadda muka ji daga nassoshin alqur'ani da wasu nassoshin hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wato muna sanar abu ba kyau amma ga wasu dalilai sun taimaka wajen yaɗuwar su a cikin mu abu na ƙarshe da zan ambata a wannan babin shine neman suna kun san daga cikin jarabawa da Allah ya wa dan adam shine dan adam Allah ya yi shi da san ya shahara a san shi inda za ku bibi firar da aka yi da galibin irin waɗannan mata ko ƴan drama ƴan fim da sauransu da an ce musu meye burin da ya kai ku fim zaki suna cewa suna so ne su shahara a ji labarinsu to mutum ya zo asalin shi ɗan ƙoroso ne ɗan rawar banjo ne amma an ce sunan shi artist sunan shi fannan sunan shi mashahurin ɗan wasan kwaikwayo ana sa hotonta inda ake tallan sabulu ko tallan yogurt ko tallan atamfa hotonta ne a jiki ko sunanta in an kira ta ta zo ta yi wasa na rana ɗaya a biya ta dubban ko miliyoyin kuɗi ta zama mashahuriya ta zama abun koyi ga 'yan mata da sauran waɗanda suke bibiyarta yanzu za ku yi mamakin cewa a Najeriya a social media waɗanda suke Hausawa masu amfani da kafafen sadarwa ba wanda ya kai 'yan dramar Hausa shahara a cikinsu mazansu da matan sun fi kowa shahara tare da cewa fa babu abin da suke haɗa a cikin mutane in banda ɓarna abin da suke haɗa a cikin mutane ɓarna ce ba daidai ba ne to wannan san shaharar yakan sa wani ya aikata wata ɓarna ko ya zo ya yaɗa ta kawai don ya shahara a ji labarinsa waɗannan kamar yadda na faɗa yan uwa masu albarka suna daga cikin abin da a taƙaitaccen nazarina nake ganin suka jawo wannan yaɗuwar a saɓan Allah da bayyanar sa a cikin mutane ha ana yi ba a jin kunya ba a jin tsoro to tambayar da na ƙara yi kuma ta yaya za mu toshe ko mu rage kafafen yaɗuwar ɓarna da bayyanar ta a cikin mutane ta yaya za mu daga cikin hanyar da za mu bi wajen toshewa abu na farko shine tsoron Allah tsoron Allah nan shi za a gaya wa maza shi za a gaya wa mata shi za a gaya wa matan aure da 'yan mata da zawarawa da masu ilimi da jahilai da manya da yara da masu mulki da waɗanda ake mulkansu da masu sarauta da talakawa kowa kamar da Allah yake cewa walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika mun ja kunnan wadanda aka bai wa littafi gabaninku da kuma ku da kuke raye a wannan lokaci cewa mu ji tsoron Allah ni tsoron Allah mutuna akwai ranar gamuwa da ubangiji akwai ranar da za a tona asirin kowa da komai yawma tublas sarair akwai ranar tona asiri akwai ranar da za a ba wa kowa littafin sa iringa cewa mali hadar kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha akwai ranar da za a rufe bakin mutum asa al'aurar sa da idan sa da kafafun sa su yi magana wa yawma yushara adaullahi ila an-nari fahum yuzu hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'mal akwai wannan rana akwai ranar da yawma taghabul ranan kamunga ranar da mutum zai nadamar abin da ya bata na lokacin sa akwai ranar da kasa zata bunkaro da duk abin da ke kasanta abin da ke karkashin ta na gawawwaki da duk wasu asirai zata yi ainihin wato fitar da su kowa ya gansu akwai ranar tsayuwa gaban Allah ran da Allah zai magana da kowa a cikin mu ba tare da mai fassara ba to duk abin da zamu aikata mu dinga tunanin wannan rana wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Allah yace ku dinga jin tsoran ranar da za a maishe ku gaban Allah sannan kowa a nuna masa abin da ya aikata ba tare da an cutar da shi ba wannan idan mun rike shi ku za mu tsira insha Allah mun rike cewa fa wannan rayuwa ta duniya ba ita ce karshe ba rayuwa ce kadan jin dadin ta dan kankani ne kuma za a koma zuwa ga Allah ko me ke gaskata mana cewa za a koma zuwa ga Allah shine ai mun ga mutane da yawa sun mutu kowa a cikin mu na an taba masa mutuwa akwai wanda wani nashi bai taba mutuwa ba dan uwa ko miji ko mata ko da ko uba ko sirka ko kishiya ko makwabciya kowa mu an taba masa mutuwa zaka mu ma muna tafi inda za su je din to dama mutuwa ita ba wanda yake musunta amma mutane suna jin shakkar kaman da gaske ne za a yi tashin alkiyaman kuwa da gaske ne Allah ya faɗa ya nanata ya ƙara nanatawa a wurare da ba za su kirguba cewa akwai gamuwa da Allah fa shi yasa saboda Allah ya tabbata mana da haka ma sai da ya kwatanta mana aikace a duniyar nan ya tada matattu aka gani Allah ya ba mu labari a cikin Bakara game da masu saniyan nan game da Annabi Ibrahim da Allah ya ce mishi ya kashe tsuntsaye game da mai jaki din nan da ya shiga aw kallazi mar ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusha game da waɗanda suka abinnan suka fita daga gidajensu wahum ulufun hadaral maut sai da Allah ya ba mu labari kala daban-daban na waɗanda a duniyar nan suka mutu Allah ya tashe su dan ya nuna cewa da gaskiya ta da matattu saboda haka jama'a mu tsoron Allah mu gyara kurakuran mu mu tuba zuwa ga Allah shi Allah madaukakin sarki kamar yake cewa inni la ghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada Allah yace lalle ni mai yawan gafara ne ga duk wanda ya tuba ya bi Allah yayi imani ya aikata aiki nagari sannan ya zama mai bin shari'a da haka duk laifin da mutum yake dai yana raye to ai biya da chance da ya tuba ya bi Allah kuma Allah zai karbi tubar sa in dai yayi tuba mai kyau saboda haka mu tuba mu bi Allah abu na biyu da nake ganin zai taimaka mana wajen rage ko kawar da yaduwar barna karar a cikin mu shine kowa ya tashi ya aikata abinda Allah ya daura mishi na wajibi iyaye mazan mu da matan mu hukumomi da shugabanni da masu fada aji kowa sai ya tashi ya tsayi wadaka ya aikata wajibin da ke kansa iyaye su san ƴaƴa amana ce Allah ya ba su kuma za a tambaye su akan amanar da aka ba su kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati za a tambaye mu akan ƴaƴan mu za a tambaye mu akan iyalan mu za a tambaye mu akan duk wanda ke karshen rayuwar mu ya muka yi da su amana ce akan mu haka nan hukuma ta sani cewa al'umma da ke karkashin ta amana ce akan ta bai yi wa kyalan mutane kawai su dinga yin abu yadda suka ga dama babu wani ka'idoji babu dokoki haka nan kuma wato shugabanni da masu fada aji da malamai da masu azi kowa ya tashi ya ci gaba da abin da yake wajibinsa dan al'umma ta gyaru wato a canza wa mutane tunani har mu koma kan tunanin mu na baya a da can da waɗannan abubuwan da ba su yadu ba muna da tunani mai kyau a lokacin al'umma mu bata lalace irin haka ina nufin shekaru 30 40 baya kuma kamantan su sannan wajibi ne hukuma ta sanya arraqaba ta sanya wato ido akan kafofin sadarwa wato abinda ake yadawa a gidajen talabijin da radio da kan internet da sauran wuraren da ake yada su wajibi ne zama hukuma tana da sa ido akan ga abinda ya kamata a yada ga abinda bai kamata a yada ba kamar yadda ai ba kowane magani ne ake halasta a sayar da shi a chemist ba kowane abinci ne aka halasta a kawo kasuwa a sayar da shi ba to haka kuma ba kowane content ne na video ko audio ko text ya halasta ya yada a cikin mutane duk abin da ya zama cutarwa ga al'umma wajibi ne gwamnati ta hana yaduwar sa kamar yadda ake a wasu kasashe amma mun nan komai ana barin shi yana yaduwa shi yasa ake samun irin wannan tatabirza sannan wajibi ne a ci gaba da karantar da ingantaccen addinin musulunci a makarantu da cibiyoyin ilimi da masallatai da wuraren da ake wa'azoji ko tafsiri da makarantun islamiyya da na matan aure da na yara ko ina wajibi ne a miƙe a ci gaba da karantar da addinin musulunci ingantacce aqida da tauhidi da suluki da ibada da ladabba komai na musulunci a tashi haikan wajen karantar da shi da kuma aiki da karatun ba wai a tsaya a karantarwa kadai ba a karantar kuma a yi aiki kamar yadda ambata a farko mata ku iyayenmu duk da wannan ba sabon abu bane zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda ya mata mu baya sai ya kara musu da sharadin cewa to idan an mutu ba kukan mutuwa kin yarda eh sana annabi zai anshi musuluncinta amma ana mutuwa aka ce mata biyar ne kacal suka yi cika wannan alƙawarin duka sauran an yi mutuwa sai su manta alƙawarin da suka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su sharbi kukan su maishi su yi ihu iya san ransu to haka yanzu ma mata su dina za a je wa'azi da hijabai da niqabai da safa da imani da tasbihi amma idan aka koma gida to sharholi ya ce kawai idan biki ya tashi sai ki ga mace ta fetsare ta ce ina ai biki ya wuta ta ce wallahi dole mu tashi shikenan kawai ki ga wata ma malamin islamiyya ce take karban hadda in malamin baya nan amma ranar biki ina ba za ka gane ta ba to mutumin da ya san ilimi bai yi aiki da shi ba laifinsa a wurin Allah ya fi laifin jahili wanda bai san wannan abu ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wasu mutane uku da za a fara hura wuta su ne makamashin farko da za a hura wuta daga cikinsu akwai wanda baya aiki da iliminsa kai wanda bai aiki da iliminsa fa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka saka shi a wuta sauran yan wuta ma za su manta da tasa azabar zo su kewaye shi suna kallon shi shi kuma hanjin cikin shi yana zuba a ƙasa yana juyawa kamar doki da ke juya sigarawan doki har ƴan wutar su tambaye shi ce wannan ba wani bane wanda ke karantar da mu wannan ba wance bane wanda ke mana nasiha da wa'azi da ya kawo ya akai muka tarayya da ku a cikin wuta sai su ce ma ƴan wutan mun kasance muna cewa ku yi abu kaza mu ba mu yi muna cewa ku bari mu ba mu bari saboda haka akwai hadari kwarai ga mutumin da ya san wani abu na addini amma baya aiki shi har ila yau daga cikin hanyoyin da za a bi wato a rage wannan bala'in shine mu yi kokari mu guje wa koyi da kafirai musamman turawan yamma waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnen mu a hadisai da yawa cewa kada mu koyi su sai da aka tanta fi su kutun da goda ibnu taymiyyah tantafin alis abin nan wato littafin iqtida'us siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim dan bayani akan hani game da koyi da kafirai da din nau'o'in su da kafirai mushrikai da kafirai kristoci da kafirai yahudawa haka nan da sauran mutanen banza fasikai da waɗanda ba mutanen kirki ba duka an hana koyi da su a cikin sitarsu a tunaninsu a al'adunsu a duk abin da suke yi an hana koyi da su amma yanzu kuma da su muke koyi yanzu duk abin da suke yi shi muke so mu yi wannan koyi da su din sai mun guje mushi idan muna son mu tsira a cikin rayuwarmu ko mu samu ainihin wato wannan a nagarta a cikin al'ummarmu abu na ƙarshe da zan ambata a cikin wato recommendations ina shine cewa a ci gaba da wato tsara irin waɗannan muhadarat din wanda za su taimaka wajen wayar da kan musamman iyayenmu mata da sauran al'umma akan abin da ya kamace su su aikata da wanda bai kamata ba a ci gaba da zuwa makarantu na Islamiyya da wuraren da ake tafsiri da wuraren da ake gabatar da darussa dan mu ci gaba da sabunta imanin Allah yana cewa fa dhakkir fa innal dhikra tanfa'ul mu'mini a dinga yin wa'azi saboda wa'azi yana amfanar da mu'minai iyayena masu albarka kana cika ku da dogon surutu yanzu kusan awa ɗaya kenan ina magana watakila zancen yayi tsayi kuma za a manta na farkon sa saboda ina gani ya kamata da dakata a nan haka kar zancen yayi tsayi da fatan akalla ya zama na samu pass mark tunda ni ban gamsu cewa na fahimci topic din ba amma in na samu koda 40 ne to alhamdulillah na samu pass mark a cikin abin da aka nufata da wannan maudu'i wanda na faɗa wanda yake daidai ne ina fata Allah ya bani ladan faɗin sa Allah kuma ya bamu ni da ku ikon aiki da abu kurakurai da mantuwa da karancin ilimi da rafkanuwa ubangiji Allah ya gafarta mana ni da ku gabaki daya ya Allah duk waɗannan fuskoki da suke zaune a wannan waje da sauran waɗanda suke jin mu ma daga kusa ko nesa kowa na da buƙatar sa a wurin ka ya Allah ka biya mana buƙatun mu na alkhairi ka kuma gafarta mana zanubanmu ka sa mana cikin waɗanda zaka tsayanta su ka tsayartar da su daga wuta ka sanya su cikin rahamarka ka sanya mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji gafarta ma iyayenmu da malamanmu da magabatanmu zan yi addu'a ta musamman ga malamina professor Garba dan tsoho Zaria wanda Allah ya mishi rasuwa cikin ƴan watannin baya malamina ne ya karantar da ni kuma na san duk kun san shi mutumin wannan anguwa ne Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa yana babban matsayi Allah ya sanya ya kabarinsa Allah ya buɗa masa kabarinsa ya sada shi da ni'imarsa da shi da sauran malamanmu da iyayenmu da ƴan uwanmu da sauran da suka gabace mu duk muna musu addu'a gabaki daya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam والسلام عليكم ورحمة الله